Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hakan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Jama'a ko ta ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla a yau 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2023 yau zamu karkata akalar shirin namu ne ga babban zaben Najeriya na shekarar 2023 da ke tafe. Lamu sun jiyo mana ra'ayoyin 'yan Najeriya matasa akan muhimmancin yin zabe da kuma masu yin zabe a karon farko. Muna kuma tafe da rahoto akan sayan ƙuri'a. Sannan kuma masu sauraron mu zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Tare da bacin lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyarmu ta jiyo mana ra'ayoyin matasa akan muhimmancin kada ƙuri'a.
Sunana Shamsuddin Abdullahi.
Shin zabe ma yana da muhimmanci a wajen ka?
Tabbas zo wani mai hankali ai zabe yana da muhimmanci a gurin shi. Saboda ta dalilin zabe ne zaka zabe ƴancin ka, ra'ayin ka da wanda kuma kaga ya dace ya cancanta ka zabe shi. Dan baka yi zabe ma ai kwata kwata ma baka san ƴancin kanka ba. Tabbas zabe yana da muhimmanci a rayuwar mai hankali da tunani.
Muhammad Kabir, muhimmancin zabe a wuri na dan kare ƴancin kaina da ƴancin ƙasa gabaki daya da kuma al'ummar da za ta zo nan baya.
Sunana Isa Matlawa. Muhimmancin zabe a wurina shine a samar da shugabanni madagarta wanda za su samu ma al'umma canji wanda za a samu sauki a cikin rayuwa nan kusa da kuma gaba baki daya.
Sunana Ikrima Adamu. Ai ni a yanzu ma ban san muhimmancin zaben da za a yi ba. Ba ma ni da candidate din da nake so da zan zaba a president. Presidential election din nan ma na bana ina ga babu ni.
Sunana Muhammad Usman Abdullahi. Ta zabe ake canza shugabanni wanda su kai yi wa mutane a san ransu kuma ta zabe akan iya ƙara jaddada shugaba idan yayi abun ƙwarai kuma da zabe talaka suke samun dama ya samu canji ga rayuwarsa.
Kuma injiniya Usman Rabi Ubala, lokacin da kake yi zabe da kanka mutane suka fito kuma suka yi zabe inda ya kamata shine ake da daman da za a yi zabe kuma a zabe irin mutanen da ya dace a zabe su shugaba gwamnati mutane domin akwai su a ko'ina a kowace jam'iyya. Wannan lokaci da irin yanayi da muke ciki a wannan ƙasa lokaci ne da yake da cikakken muhimmanci akan kowane lokaci ma da ya kamata mutane su fito su yi zabe yanda ya kamata. Kuma lokaci yayi da zamu gane cewa duk inda mutanen kiki suke mu zabo su a kowace irin jam'iyya da take.
Sunana Fatima Tijani Muhammad. Zabe dai abu ne mai kyau wanda shi ta hanyar shi ne mutane za su yi amfani da damar su da kawo canji ko kuma na zabar gwamnati wanda suke tunanin cewa ita ce za ta yi musu abin da suke so suke ganin cewa ita ce gwamnati da ta dace da ta mulke su. Zabe yana da matukar muhimmanci a ƙasa saboda ta hanyar sa ne za a kawo canji da ake so na gwamnati kuma ta hanyar shi ne ƴan ƙasa za su zaɓi wanda suke so. Yana daga cikin duty na duk wani ɗan ƙasa wanda shekarunsa ya kai da ya zaɓe da ya daure ya fito ya yi zaɓe ya jefa ƙuri'an shi saboda wannan ƙuri'a kamar yadda ake cewa ita ce ƴancin shi ita nan ne za a samu a yi zaɓen har a cimma buri da ake so akan gwamnati.
Sunana Zainab Shaibu Abdullahi. Zaɓe yana da muhimmanci sosai ga mutane su fita su zaɓi abin da suke so. Saboda yanda abubuwa suke tafiya yanzu, da katin zaɓensu ne kaɗai za su yi amfani domin karɓar wa kansu ‘yanci, musamman ma ga waɗanda suke ganin za su yi masu ayyuka da ya kamata.
Sunana Sa'alamta, ta zaɓe ne kake da damar ka san canja shugaba, ta zaɓe ne kake da damar ka zaɓi wanda kake so ya mallake ka, ta zaɓe ne kake amfani da ƙarfinka inda doka ta baka dama ka faɗi ra'ayinka ko kai suka. Ta zaɓe ne yake da wani madogara da za ka yi ita kanta demokaradiyya.
Sunana Aisha Alizbai, wato zaɓe a wannan lokaci yana da matukar mahimmanci musamman ma ga talakan ƙasar nan, wanda burin shi a koda yaushe bai wuce ya samar da gwamnati mai tausayin shi ba, kuma wacce za ta kawo mana cigaba a cikin ƙasar nan. Idan muka duba za mu ga cewa mun samu koma baya a fannuka daban-daban na cikin ƙasar nan, to wannan lokaci ne da zai ba mu dama wajen ganin mun zaɓi abin da ya kamata, wanda muke ganin zai kawo mana cigaba sosai a cikin ƙasar.
Sunana Abdullahi Abubakar. Zaɓe dai abu ne mai mahimmanci, musamman a yanda al'amura suke tafiya a yanzu a duk duniya, ma ba Afirka ko Najeriya ba. Ta nan ne kaɗai za ka iya zaɓen waɗanda kake tunani kake ma kyakkyawan zato su shugabance ka domin hawa tudun mansiya. Mu duba da kyau, mu cire son zuciya, mu cire kabilanci, mu cire wannan nawa ne wannan ba nawa ba ne, duk lalacewa ba inda ba na kirki ba kuma inda ba na banza.
Na Sabiu Husaini Katsina Kofar Dalisa.
Menene mahimmancin zabe a gare ka?
Idan nake cewa zabe shine ka wakilta wani wanda zai wakilce ka a abin da ya shafi rayuwa, ya dauke maka abin da ya shafi tsaro, lafiya, ilimi, mutunci, akalla a hannu kenan. Muhimmancin yin zabe ke fa ma kusan in ma kai zabe ko ba kai ba, wayannan ababan biyar babu ko daya.
To shin a gare ka yana da muhimmanci?
A da yana da muhimmanci, a yanzu baya da muhimmanci. Idan ma abin da yake sa mutane su zabe abubuwa da ɗin ne, to sai zama yanzu kwata-kwata kowaye zai zo yana selection ba zai iya yi muku ɗaya ba. To saboda haka da ka je kai zaɓen da ko ka kai dama suna yin selection ne ba election ake ba a ƙasar, babban matsalan ƙasar kenan. Idan ma ka je ka ɓata rayuwanka kamar yadda ake cewa sarkin musulmi ya faɗa cewa sun sa mutane sun yi azumi uku-uku har sau uku a kan a zaɓi wanda ke jan ƙasar na a yanzu. Amma yana hawan shi tukuicin da ya fara yi mana sai fara yi rufe mana boda, duk wanda ya san ka tsina cikin gari ya san shaguna na dalilin rufe boda ɗin nan. Ban taɓa tunanin zan bar ka zama gashi yanzu na dawo ne ina kawo-kawo.
To yanzu kai dai a takaice zaɓe bai da muhimmanci a wajen?
A zaɓe in my own view bai da muhimmanci a wannan situation inda ake.
Sunana Ahmad Muhammad.
Shin zaɓe yana da muhimmanci a wajen ka?
Eh, ta wani ɓangaren yana da muhimmanci.
To menene muhimmancin sa?
Mutum zai zaɓi shugaba adadi wanda yake so haka, shine muhimmanci a gare ni.
Rashin muhimmancin fa?
Rashin muhimmancin sa, to kin ga daga abubuwan da yake bai faruwa a nan Najeriya, amma da talakawa bakin komai ba kan nan. Tunda dutu abubuwan da talakawa suke wahalhalu, irin wahalhalun da muke sha kusan wata guda na maganan canjin kuɗaɗen nan hakan nan. To kin ga ta wannan bangaren zamu ce zabi bi da muhimmanci.
Al'umma ba ta iya tafiya sai da jagora?
Eh, to amma su wane ne jagororin? Misali, ai mun yi mun gani ko baka ba, tunda kin ga a farko irin wahalhalun da muka yi, mun yi amfani da dukiyoyin mu, mun yi amfani da ƙarfin mu, mun yi amfani da ilimin da muke da shi na bangaren addini, tunda muna ga sauka na yin Buhari. To kun ga kuma yanda ta juya, kuma bai duba talakawa, bai duba shi abin da zuciyar shi ta raya mai da shi ke amfani da shi haka nan.
Banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa, ya zana tara abincin da ba ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa, ya zana ɗaura majanyin da za ya suncewa. Gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin a gince kwana.
Jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma jihar Kano tare da wakiliyar mu Baraka Bashir, inda ta jiyo mana ra'ayoyin matasa masu kada ƙuri'a a karon farko.
suna na Suleiman Ibrahim Jibril. Wannan shine karo na farko da zan yi zabe. Zan yi zabe ba don komai ba, saboda mu samu ƴancin kanmu, saboda yanayi na rayuwa da wahalhalu da yawa na abubuwa duk da sai a hankali to zamu zabi cancanta. Shine abin da yasa nake so na yi wannan zabe.
Kenan zaben yana da muhimmanci a gare ka.
Yana da muhimmanci sosai, saboda ni katin zabe na ma kulle shi nake, saboda kada a samu matsala. Saboda ina so na je na dangwala abinda ra'ayi na kuma abinda nake so na alfahari da shi a koda yaushe.
Assalamu alaikum warahmatullah. Mai magana Abdullahi Idris Muhammad daga Kano. Wannan shine karan na farko da yin zabe, kuma wannan zaben na ganin kesa canjin factor da yake determining rayuwarmu matasa. So haka za mu yi mu dan ganin mun zabi wanda yake ganin yafi dacewa domin ci gaban Najeriya da dan Allah.
Yawa, sunana Abdul Malik. Dalilin da yasa zan yi wannan zabi shine dan kare mutuncin kasata, saboda wancan karan a baya an yi zabi ni ban samu nayi ba. Bayan nan kuma ina son wannan karan in tsaya in jajirce in yi zabi, saboda in zabo abin da yake abu mai muhimmanci a cikin waɗanda suke ɗan takarmu, saboda waɗancan waɗanda muke tare da su yanzu ba abin da suke mana, ba mu ji wani fitin ɗin komi a tattare da su ba.
To wannan zaben yana da muhimmanci kenan a gare
ka? Yana da muhimmanci sosai, ma ko wannan aiki na tsaya idan kwana ake yi a gurin, sai na kwana na tsaya na dangwala ƙuri'ata sannan zan bar gurin, kuma sannan bayan ma haka idan an ce a bita ni ma zan iya tafiya in bi ta har inda ake yi. A inda ake
kewaye da muhimmanci a gare ka?
Abin da yasa yake da muhimmanci a guri na, saboda in samu ƴancin kaina, dan yanzu kamar bayi muke a Najeriya shugabanni ne suke juya mu, sai abin da suka ga dama suke yi mana. Bama wani jin daɗin wannan mulkin kwata-kwata, bama jin daɗin shi kwata-kwata. Abinci yana gagarar ka, kana rasa abin da za ka yi a rayuwarka na ɓangaren kaifin din life ɗin ƴaƴanka da kanka, kana kasa komi a kai. Kuma shugabanni suna kallon ka, basu taimake ka ba, basu ba ka wani empowerment ba, basu yi ma komi ba, kullum sai wahala da kike karuwa. Dan haka wannan zabe yana da muhimmanci a gurina sosai, ni a gurina.
Assalamu alaikum salam. Gaskiya wannan shi ne karo na farko da zan yi zabe. To gaskiya dai kuma na jan alfaharin cewa na samu dama zan ba da gudunmawa wajen ci gaban ƙasata. Wajen zaɓar shugaba kuma ina kyautata zaton insha Allah wajen zaɓi wanda nake da yaƙini ko nake kyautata masa zato, kuma ina fatan hakan ya samar da canji.
Lasti da aka yi wancan zaɓen HB na bai kai na voters card ba, sai wannan karan yanzu na voters card, but kuma issue din shi ne na yi apply zan yi aikin zaɓe ne, so in dai zan yi aiki kinga kenan ba zan samu gaskiya na yi je na yi voting for wanda nake so ba.
Banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa, ya zana tara abincin da ba ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa.
A makon da ya gabata ne kungiyar dattawan Arewa ta yi tsokaci akan yanayi da ƴan siyasa ke jawo hankalin masu kada ƙuri'a su sikatan zabansu, zaben da za a gudanar a watan nan na Fabrairu. Wakiliyar mu Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada wannan rahoton.
Hakan na zuwa ne bayan sanarwar hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC da ke cewa wasu ƴan siyasa a kasar na siyan katin zabe na dindindin daga hannun ƴan ƙasa a kuɗin da bai taka karaya karya ba. Tani aka kama wasu mutane biyu tare da yanke musu hukunci bisa laifin mallakan katin zabe ba bisa ka'ida ba a jihohin Sokoto da Kano, lamarin da kungiyar dattawan yankin Arewa suka ce hatsari ne babba ga yankin su da ke fama da yawan matsaloli, ga kuma yawan al'umma waɗanda suka yi rajistar yin zabe. Dr. Hakim Baba Ahmad shine mai magana da yawun
abinda muka fahimta daga ciki, wato wani dabara ce da ake fitowa da shi na rage karfin masu zabe. Mu dama a nan Arewa abin mu fi damu, kaga talauci a fi mana kanta. sannan abin ya fi watsuwa a arewa, shi yasa muka koka muka ce ma jama'a to ga ba wani gubon yaki kuma ya fito. Bayan mun yi yaki, jama'an mu su yi hakuri su je su ka register nan su kaɗi kati. Yanzu kuma an fito da wani dabara na kwaci kaci daga hannu, so wannan mu abin damuwa ne a wurin mu. In ma menene niyyar su dai mun san ko ma menene ba alheri bane, wanda duk ya zo ce zai kaɗi katin ka ya baka 1,000 ko 2,000 ya bace kenan, kai baka tambaya ba, ka ce ka yarda da shi ko kin yarda da shi, to abin cika.
Sai dai masana na ganin wannan wani salo ne daga wasu jam'iyyu da ke ganin ba za su kai labari ba, hakan yasa suke kokarin rage yawan jama'a da ya kamata su fito kada ƙuri'a a ranar zabe ta hanyar amfani da talauci da jahilci da ke tura miliyoyin jama'a sayar da ƴancin su, kamar yadda mai sharhi kan al'amuran siyasa a Najeriya Kabiru Dakata ya bayyana.
Su ɗan siyasar da suke siyan katin nan suna amfani da wannan talauci da aka kakaba wa mutane, suna siyan katin nan su domin su rage karfin jam'iyyu wanda suke ganin cewa al'umma na tare da su. Duk wanda dama ya je sai da katin zabe ai ya sai da ƴancin shi ne, saboda haka yayi kuka da kanshi kada ya kuka da kowa.
Fitaccen dan siyasa a Najeriya Honorable Sa'idu Kabiru Gombe ya kalubalanci ƴan kasar da su tabbatar da cewa suna karkashin ikon katin zaben su da suka mallaka.
Duk jam'iyyar da ta sa kuɗi ta sai ƙuri'a ta wani mutum, to dama ba shirye abun arziki ba. Idan jam'iyyar ta shirye abun arziki kuma ta tsaye da ƴan takara waɗanda suka cancanta, to ba su buƙatar sai sun sai ƙuri'a sannan a zabe. Ina kira ga ƴan kasa duk wanda ya san cewa ya mallaki katin zabe, to ya tabbatar da katin zaben shi yana karkashin ikon shi. Idan ka mika katin zaben ka karkashin ikon wani, to haka kuma za a tafi da kai wurin gudanar da mulki, za ka ci gaba da zama kamar bawan da ake bautarwa.
Koda yake dai hukumar INEC ta jaddada bayaninta na cewa siyan katin zabe da wasu ƴan siyasa ke yi ba zai amfane su da komai ba, saboda sabuwar na'urar fasahar Vivas da za a yi amfani da ita a zaben ba za ta tantance duk wani wanda ba dauki bayaninsa ba tun farko. A cewar Zainab Aminu Abubakar jami'a a sashen yada labarai a hukumar ta INEC,
idan dan siyasa sai katin zaben da ba nashi ba, ba zai mishi amfani ba, kawai bata kudin sai yake yi. Saboda yanzu muna amfani ne da wannan na'ura na Vivas by Model Voter Accreditation System, dole mutum zai zo rumfar zabe da kati, kuma kati sai naka kafin na'urar ta tantance ka ko ta amfani da dan yatsan ka ko kuma fuskan ka. To me dan siyasa zai yi da katin da ya saya wanda ba nashi ba, bayan ya san ba amfani za ta mishi ranan zabe ba? Sai kuma kira ga su mutanen da suke sai da wannan katin nasu akan wannan kalilan kuɗin. Kenan ka sai da ƴancin ka na kai korafi idan gwamnati ta gaza, ka sai da ƴancin ka na dan ƙasa wanda ƙasa ta baka dama kai katin zabe kuma kai zabe ka zabi shugaban ka, ka sai da shi akan kuɗi kalila.
Hukumar INEC dai ta dau alwashin ganin an hukunta duk wanda aka kama da laifin saye ko sayar da katin zabe. Tana mai gargadin ƴan siyasa da jam'iyyun siyasa kan cewa ba za a lamunci duk wani abu da ya saba wa doka ba.
So madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6-55. So madalla masu sauraron mu, da fatan dai kuna jin dadin shirin. Mun sami kiran mu na farko, da wa muke magana?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bare a jihar Nasarawa.
To Malam Bashir Tela, yau dai shirin namu ya karkata akan babban zaben da ke tafe. Wani irin shawara zaka ba matasa a ranar zabe?
Yaji alhamdulillah, to lokaci da ya karato kuma muna fatan ai wannan zabe lafiya a gama lafiya. Sannan kuma ƴan kasa don Allah ya yi hakuri, duk abin nan sun zai tada hankali a guje shi, saboda zama lafiya cikin sarki. A duk lokacin da an yi zabe ko an rugumi kaddara an zauna lafiya, to sai a samu ci gaba. Mai magana dai Bashir Tela ne daga lafiyan bari-bari, san shi lafiya.
To mun gode Bashir Tela. Kiran mu na gaba, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Umma Malam Ali a dogon nuta cikin jahohin Nijar.
So muna jin ka ka dai da ga babban zaben Najeriya ya karatu.
Bisa ga wannan harakar zabe na Najeriya za a sha. Akwai sai ƴan Najeriya da ganin wai ba su mai son zabe ba. Ta dai ku sha da muhimmanci. Ka zabe jami'i dan jami'i ka wanda kaga zai maka saka aiki. Wanda ka ganshi zai zaka dokawa. Da ko dan suna cewa su sai da wai Qur'a. Kada Qur'a nan ba shi ka sai da ƴancin ka. Kina Qur'a ka ƴancin ka. Wanda ka zaba shugaban ka shine zai maka aiki da kasa. Na sai da mu da America umma Mala Ali da gudugun shi a cikin yawon Niger.
To mun gode da wannan kira naka. Da wa muke magana? Muna jin ka. Da wa muke magana?
Kuna magana da Alhaji Babaji ne Gwanjoji Plateau Kandahar.
Muna jin ka Alhaji Babaji, wani shawara zaka ba matasa ranar zabe?
Shawara da zan ba ni a game da wannan zabe. Su masu cewa musulun ragowar pagan ne. Mutane in aka ba su kuɗi sai su juya mana kwakwalwa, muna cikin shan wahala ba wani izo ya taimaka mana. Anan Plato wahalar da muka sha ka duba sai ya rufa sun sace kuɗin mu kaf sun zo suna faɗan maganganun da ba kamata. Kun za su bar mu mai zaɓe mu zaɓi na gari su bisi hakuri su bar mu.
To mun gode da wannan kira naka daga jihar Kaduna. Da wa muke magana?
To Hajiya barka da aiki.
Yau barka dai. Yau dai muna tattaunawa ne akan zaben da za a yi da ke tafe a Najeriya babban zaɓe, kuma wace irin shawara ce za ka ba matasa da kuma mata.
To masha Allah. To sunana dai Murtala, ina kiranku daga Rarragasa a Kano a tarayyar Najeriya, kuma PRO na masu buga waya a wannan sashen kumbiya biyo Hausa na a na Najeriya. To shawaran da muke ba matasa a fita a zaɓe a cikin lumana, kuma kowa ya zaɓe abin da yake so, kuma waɗanda wannan karan za su fara zaɓe idan suka je suka kada ƙuri'arsu kan su yadda su tsaya waɗanda suke tsaya gefen akwatuna suna surute su je gida. Sannan Hajiya, mata abun ya bamu mamaki, har yanzu akwai jami'in da muna ko suna da kuɗi hannunsu ko shekaran jiya sai da na je wani gida muka je muna bincike an zo an samu mata an ce musu kawo katin zaɓensu an musu alƙawarin 10,000 da keken ɗinki. A ƙarshe dai ma ba ba su 10,000 ba ko kwandala, haka nan aka ba su suna tsiruwa. Muna ƙara kira ga iyayenmu mata su tsaya sun fi mu fitowa kaɗa ƙuri'a su tsaya su zaɓi canji don abin da suke so, don sun ga halin da ake ciki, kuma Allah ya ba mu shugabanni na ƙuri'a tashi lafiya.
To mun gode Murtala. Daga jihar Zamfara, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaika salam. Da wa muke magana?
Ina magana da Alma ya Obaka aikin yaro kawai wurin jihar Zamfara.
Muna jin ka.
Ana kyautar ne daga nan koko jihar Kebbi State.
Muna jin ka Malam Arma Ya'u. Yau dai muna magana ne akan babban zaben Najeriya da ke tafe. Me za ka kara a kai, wata shawara ce za ka ba wa 'yan Najeriya musamman ma matasa da mata?
To ana ina kira ga matasa abokanninmu, ya kamata mu yi abin da ke yiwuwa wajen zaben nan, domin da za a zo suna ta'addanci suna karawa. To ana ina kira ga Allah su zo su yi zaɓe cikin tsanaki. Sannan kuma ina kira da su jami'an zaɓe. Ana kira da gaskiya kuma ta fara sun shaka da lahiya lau su ga hannun zaɓa, amma ƙarshe a jiye alƙarshe a ba wasu. Sun ga gaskiya karin ba yi ba ne. Kuna kira da su Allah su don Allah duk abin da su zaka da sun da zaɓa ya zan sun haɗe kira a lokaci ba da lafiya daga Alama ya Obaka aikin yaro ko wani murjana Zamfara. Ina godiya.
To mun gode da wannan kira. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaika salam.
Hello?
Hello, muna jin ka.
Kuna magana da abokan abokan na gobe zuwa gudu ga wa'azi.
Muna jin ka.
Shawarar da nake ce an ba su ga talakawa 'yan Najeriya, mu tsaya mu zaɓi shugaba ingantacce mai kulawa da matsalolin mu. Sannan na biyu, ina jin masu siyasa da 'yan kungiyoyi suna ta maganganu, amma ya kamata su yi mana mahita game da matsalar tsaro a kan shi a kan watan rataya. Don sai da wasu jihohi inda ya san da gwamnati PDP ne, shugaban ƙasa APC ne, in an samu matsalar tsaro masu ra'ayin gwamnati sai su ce laifin shugaban ƙasa ne, masu ra'ayin shugaban ƙasa sai su ce laifin gwamnati ne. To gaskiya irin wannan tabargaza da an kai ta ƙasar nan, ya kamata a san shin haƙƙin tsaro a kan wayan rataya. Ba fatan muke a samu matsala ba, amma an samu matsala mai haƙƙin nan a san shi ne ke da laifi. Sai 'yan Najeriya ba karkatar da su ana siyasa da rayuwar jama'a na talaka jama'a, ko ina gyaran ra'ayi ne, wannan bai dace ba.
To mun gode da wannan kira naka. Daga jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Hajiya barka dai ma barka da aiki.
Yawa barka dai da wa muke magana.
Ishi a ofishin Najeriya daga karaman kuma soba a jihar Kaduna Najeriya.
Muna jin ka ishiya.
Alhamdulillah gaskiya na ji wani Allah ya saka da alkhairi. Kuma yau da kuka ba mu lokaci mai da yawa gaskiya muna jinjina muku.
Na jinka wata shawara da aka ba mu ta kuma mutum ya tsaya ya kalli dan takarar da zaka zaba kuma mutum ya tsaya ya kalli dan takarar kar ya kalli jam'iyya to alhamdulillah ubangiji Allah ya sa ku sai lafiya na gode to mun gode gaskiya dan kishin Najeriya da wannan kira naka. Sai kuma kiran mu na gaba da wa muke magana.
Sunana Ayuba Garba Imam daga karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
Muna jin ka.
To alhamdulillah lallai muna kira wa matasa musamman wanda za su fara zabe bana su kula su lura su zabe wanda ya kamata su zaba tunda hukumar zabe ma ta ce matasa daga shekara 18 zuwa shekara 35 su ne suka fi yawan katin zabe a Najeriya to kin ga ya kamata su lura su tabbatar su zabe mutum na gari wanda zai danganta rayuwarsu akan ilimi da lafiya da kuma sana'o'i idan suka ga haka lallai za a samu cigaba a kasan nan na gode mai magana Ayuba Garba Imam katin madaki a jihar Bauchi
to mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu da fatan dai kuna jin dadin shirin yau fa kofa a bude take muna so ku kira ku tofa albarkacin bakin ku mun samu wani kira daga Bauchi da wa muke magana
kuna magana da Muhammad Awali baban yare shi karbar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya Ina na kira ga matasa a zaben nan zani lafiya ban da fada kuma kada su shauki zaben kare a gurin da kare da fatan rago su zabe shi kudin kowa kowa da kowa a zaben nan lafiya ta lafiya kuma mun gode muku da yawa
to mun gode da wannan kira naka daga Maiduguri da wa muke magana
Assalamu alaikum Abdulhamid Maimai
Muna jin da Abdulhamid Maimai
Yawa to wannan zabe Allah ya sa a yi shi lafiya a gama lafiya kuma ina kiran matasa da Allah kowa ya tashi ya jefa ƙuri'a ya samu zarafin komawa gida ya je ya jira ya ga inda sakamako zai tabbata
to mun gode da wannan kira naka daga Jigawa da wa muke magana
Assalamu alaikum sunana Alhaji Ahmed Muhammad Bulangu daga karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa Najeriya
muna jin ka
Alhamdulillah wannan maulidi kusan a ce fadakarwa kuke mai muhimmanci kiran da zan yi da yan uwana matasa idan an je gurin zabe a tsaya a nutsu a san kar a zo a yi rigingin tada hankalin nan domin tada hankali baya bada a zama lafiya fatan Allah ya sa a yi zaben nan lafiya a yi a gama lafiya wanda Allah ya ba wa sa'a ya yi musam ya samu nasara kuma insha Allah mu dori mu bihi domin Najeriya ake wa kuma Najeriyar kasar mu ce babu wani wanda zai zo mana kawo mana zaman lafiya matukar mu ba mu nemi zaman lafiya ba fatan mu Allah ya sa a yi a gama lafiya daga Alhaji Ahmed kafin da kofar garin Bulangu ta kafin Hausa lokacin gamban jihar Jigawa Najeriya
mun gode da wannan kira naka sai kiran mu na gaba daga Yobe da wa muke magana
eh hajiya kina tare da Adam Kullan Cewa sarar kuma tarmo waje
muna jin ka me zaka ce akan maudu'in namu na yau muna magana ne akan babban zaben da za a gudanar ranar Asabar
ni hajiga zan yi kira ga matasa yan uwana su to fanku da farkotan sakamakon wani ne ta sannan a hajiyin su saboda duka da duka ba sa mana halin da yawa nan karamar kuma tarmuwa muna da magaloli da yawa ga ba ruwa ba asibiti ba cigaba kwantar mu duka sun wace ina kira da shugabanni da mutanen mu talakawa sai amfani da kiriyar nan da hasuwa da a ba mu koto ɗankin mu
to mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu za mu ɗauki kiran mu na ƙarshe da wa muke magana
Wa
alaikum salam da wa muke magana?
Na magana da namijin mana daga Maiduguri.
To muna jin ka a gurguje me zaka ce?
Eh, a wannan zance karban 20 ka ba da katin zaben ka ba shi ne alheri a wajen mu ba.
Mm.
kuma mu duba wanda yake canta mu gane shi shine banza kai kuma sai mu
to mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta bada umarni wato Julie Leather Special da ma injiniyan mu na yau da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu kasance lafiya
Mohammed Kayi, 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 Mohammed Kay